dole ne mu sake fasalin tsarin. Biden, wanda ya magana da iyalan Floyd ta wayar tarho bayan hukuncin, ya bayyana tsarin wariyar launin fata a Amurka da tabo a cikin zukatan al'ummarmu. Ya kara da cewar hukuncin yau wani ci gaba ne, amma duk da haka yana da wuya, in ji Biden. Amma wannan na iya zama wani babban ci gaba a tafarkin samar da adalci.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar, za mu leka bangaren rahotanninmu. Masu fashin baki na ci gaba da nuna alhini dangane da mutuwar shugaban kasar Chad Idris Deby Itno, wanda 'yan bindiga suka harbe a fagen daga ranar Talata. A ci gaban hirar da Baba Yakubu Makeriyayi da Farfesa Buba na Maiwa na Jami'ar Diop da ke birnin Dakar a kasar Senegal, Farfesan ya bayyana yadda mutuwar Deby ka iya shafar yakin da ake yi da 'yan ta'adda a yankin.
Wato mutum ne wanda ya zamanto yana kawo taimako sosai ta fannin rundunar sojan kasar Chad su je su yaƙi ta'addanci. To yanzu muna nan muna dibin cewa ko ana fargaba da cewa shi wannan sabon da zai hawo, ko da yake abin dai kamar shi gidan Jaloman Goje ne, tunda duka dai Alhassan ne da Al-Husaini, tunda aka ce ɗan shi ne ya gaje shi, takan yiwuwa su ci gaba da kawo irin wannan yunkuri da suke kawowa da wannan taimako da suke kawowa zuwa ga yaƙi da ta'addanci. To amma takan yiwuwa kuma shi wannan sabon ya janye rundunar sojan Chad waɗanda tun da in kuna tune ko 'yan kwanaki baya ba da jimawa ba, wato 200,000 soja 200,000 ita ƙasar Chad ta taimaka a nan cikin ƙasar Niger zuwa iyaka da Burkina Faso da Mali. Kuma kun san can kwanakin baya, watannin baya, irin harin da shi da kanshi Marshal Idris Deby ya kai a cikin kogin Chad. To yanzu muna ganin cewa da shi ƙasar Libya bata zauna da kyau ba, ga shi ƙasar Sudan ba lafiya, ga shi nan ƙasar Niger kullum ana huda rayuka ɗan adam. Nigeria akwai Boko Haram, Kamaru akwai Boko Haram, Jamhuriya ta Afirka ta tsakiya ba kwanciyar hankali. Wato Chad ita kanka tana kewaye da ƙasashe waɗanda ya zamanto akwai tashin hankali a cikinsu. To balantana inda su suke kan taimako. Wato shi Idris Deby ya zamanto muna kamar wata garkuwa ce, muna tsoron cewa kamar yadda Muammar al-Gaddafi yake garkuwa a da aka kashe shi sai 'yan sako suka watsu a cikin kasashen namu, muna tsoro muna fargaban da cewa kada rishin shi Idris Deby, in dai wannan bai dauki hanyar shi ba, rishin shi Idris Deby kin ya sa su 'yan ta'adda su ƙara samun ƙarfin gwiwa ta cewa su kai hari da duka kasashen namu su tarwa samu. Tun ba mun san da cewa ba a bayan waɗannan 'yan ta'adda akwai kasashe masu hannu da shuni, saboda in ba don su ba da ba a ta'addanci.
Baba Yakubu Makeri da wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Bayan fitar da allurar rigakafin COVID-19 zuwa ƙasashe 70, ƙasar Sin na shirin fitar da tata nau'in allurar rigakafin shiga cikin ƙasar ta don sauƙaƙa shigar baƙi da kuma baƙi mazauna ƙasar ta China da rigakafin da aka kera a ƙasar ta China. Beijing na fatan rigakafin izinin shiga kasar zai kyautatawa 'yan kasuwa da ke shige da fice, ciki har da 'yan kasar Taiwan da ke kai komo cikin kasar don samun ayyukan yi da Beijing ta amince da su. Amma da yawa daga cikin waɗanda suka cancanci shirin suna bayyana damuwarsu da rashin ingancin maganin Sinopharm da na Sinovac. Idan aka kwatanta da nau'in allurar rigakafi da aka yi a wajen kasar Sin, kuma suna ji an matsa musu da su yi amfani da allurar rigakafin kasar Sin don samun damar shiga cikin kasar ta China. Ingancin allurar ta Sinovac ya dan zarta kashi 50, yayin da ingancin allura ta Sinopharm ya kai da kashi 79, wanda yake ƙasa sosai da nau'i na allurar Moderna da Pfizer, har ma da rigakafin Sputnik da Rasha ta kera, wanda dukkansu suna kusan sama da kashi 90, a cewar rahoton Bloomberg wanda ya kawo bayanan gwaji daga masu bincike a wajen China. Gwamnatin Japan na shirin ayyana sabuwar dokar taɓaci a biranen Tokyo da Osaka a matsayin martani ga wata sabuwar annobar COVID-19 da ta ɓarke. Jaridan Mainichi ta ruwaito a yau Laraba cewar gwamnan Tokyo Yuriko Koike yana neman ƙaƙaba dokar taɓaci daga ranar 29 ga watan Afrilu zuwa ranar 9 ga watan Mayu, wanda ya daidai da lokacin hutun jama'a na ƙarshen shekara-shekara na Golden Week.
A gaida Yusuf Aliyu Haranda da ya karanto labaran duniya. Hukumomin tsaro a Najeriya na ci gaba da kaman waɗanda ake zargi da taimakawa ayyukan ta'addanci a ƙasar bayan 'yan kasuwar canji da ke tsare a hannunsu don kusan watanni uku da suka gabata. Masu sharhi sun ce kaman wani yunkuri ne na daƙile ta'addanci a Najeriya. Kodayake wasu 'yan kasuwa suna gani ba a yi masa adalci ba. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton daga birnin tarayya Abuja.
Kaman da jami'an tsaro ke yi a yanzu dai ya taɓo sassan Najeriya da dama da suka kunshi jihohin Lagos, Kaduna, Kano, Adamawa, babban birnin tarayya Abuja da dai sauransu. Kama daga 'yan kasuwa, 'yan canji da masu haƙar ma'adinai. Masu sharhi kan lamuran yau da kullun dai sun ce za a iya kallon sabon salon kaman a matsayin yunkurin daƙile harkar ta'addanci a Najeriya. Wani ƙwararre kan harkar tsaro, Air Commodore Tijjani Gamawa, mai ritaya ya yaba da lamarin yana mai cewa abin da ya kamata jami'an tsaro su yi kenan tuntuni.
Abin da jami'an tsaro suka yi wannan gaskiya ne, kuma abin da ya kamata a yi kenan tuntuni. Bayar da za a yi mutane su dauki doka a hannunsu domin suna da hannu da shuni, ko domin su manyan mutane ne a basu su sa kasa a cikin wata matsayi. Saboda haka wannan mutane da aka kama su abin yayi daidai, kuma wannan ya tabbatar maka da cewa ba wanda ya fi doka da oda. Da a ce ana hukunta waɗanda suke da hannu a cikin waɗannan abubuwa na cin amanin kasa, da ina tabbatar duk waɗannan abubuwa da ake na rashin tsaro da kidnapping da armed robbery da ba za a yi su ba.
A ɓangaren shari'a kuma, barista mai nasara Kogo Umar ya yi bayani kan tanadin dokar ƙasa kan wannan batu.
Wato ba ƙarancin dokoki ne muke da su a Najeriya ba. Zuciyar zaki da kuma ƙwaƙwalwar kishin ƙasa wanda za a yi amfani da su a riƙa hukunta waɗanda suka yi laifi shine wanda muke da ƙaranci. Sashe na 1 zuwa na 11 na dokar hana ta'addanci ta Najeriya ta shekara ta 2011 ta yi haramci ga duk irin wannan abu. Duk wani abu da za ka yi wala Allah ciniki ne ko kuma taimakawa ne na ɗaukar kayan abin nan ko kuma ba su wurin zama ne, duk wani abu da yake da dangantaka da ta'addanci wannan dokar ta riga ta fito da su balo-balo ta haramta.
Lauyan wasu daga cikin 'yan canji da aka kama a baya, barista Rulwan Idris ya ce
a yanzu dai ba wanda ya sa abin da yake ciki, because the last time da muka kai masu wasu ka ce wai su sake su a kan bail ko su basu su je gida. To mutanen DSS ɗin nan ba su ba mu wata reply ba tun daga lokacin a sura sun su mun sake rubuta masu wata follow up letter mu yi follow up a kan abin da yake ciki, amma a yanzu dai still the same thing. To mun so mu je kotu, amma abin da yake ciki yanzu su kotun suna yajin aiki.
Cikin shugabanni a kungiyar 'yan canji Alhaji Ibrahim Hala Hassan ya shaida cewa suna goyon bayan gwamnati a yaki da ta'addanci, amma dai a yi musu adalci.
Wallahi kungiyance abun muna goyon ba, amma akwai rashin adalci a ciki. Rashin adalci kuwa shine idan abu ne mutum ya yi laifi a Dubai, kuma mu dinnan 'yan kasuwa ne, a ko'ina za ka iya kasuwanci da kowa. Ba zai yi don ka yi mu'amala da mutum a Dubai yana transfer Ingila, yana transfer London, yana yin USA, ko'ina yana yi, a ce don ka yi mu'amala da shi ka zama bara ko ka zama kana ɗauka ɗawainiyan 'yan ta'adda ba. Kaga wannan ba daidai ba ne, kuma mu roƙon da muke yi shine su gwamnatin tun da suka binciki mutanen nan suka neme su suka kama su, yau muna neman wajen wata biyu muke ne. Kaga ba adalci ba ne. In adalci ne za mu ce su gaggauta bincikensu, wanda suke da laifi su kama su su gurbanar da su gaban kotu, muna tare da su. Amma wanda bai da laifi a sallame sa ya je.
Mutane sama da 400 ne ke hannun hukumar tsaro ta DIA da ke tattara bayanan sirri kan lamuran tsaro, duk da dai babu wani cikakken bayani dangane da laifin da suka aikata ya zuwa yanzu. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf da wannan rahota. Masu sauraro, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don jin shirinmu na gaba.
Domin fare wadda har yi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba hasashen dawowar Arewa yadda take ne, gabani da kuma bayan haɗe yankin Arewa da Kudu a 1914, inda sauyi ya fara a shekarun 1980.
Matasa da yawa ne wanda suka yi ilimi. Sana da ilmiya yanzu ba su da aiki, to kuma aikin nan ba za a same shi dare ɗaya ba ko rana ɗaya ba, sai da hankali za a ci gaba da kaɗan-kaɗan za a zo yawanci mutane su samu aikin yi. Rashin samun aikin yi shi yake kawo matasa suna wasu abubuwan da bai kamata ba.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi.
Ya kake nufi da ba zaburi batun da farko duk wata shawara da abin da ya dace da ake yi kai kasan sarakuna na yi. An kashe sarakuna, an kashe hakimai, an kashe mai gaddai. To wannan ya nuna cewa a sarakuna na hayan suna nan tare da jama'a kuma suna iyaka kokarinsu domin ba su guje ma jama'ar ba. Shi ya sa da dama cikinmu suka rasa rayukansu.
Shin in an yi bari akan kwashe du? Tsohon gwamnan Yobe, Sanata Bukar Abba Ibrahim ya duba batun masu sun kawo cikas ga haɗin kan ƙasa ne.
Alhamdulillah, yanzu dai muna da jihohi 19 a Arewa. To baya da za ka yi ka ce 19 da na da guda uku, guda ɗaya, da guda ɗaya ne tak Arewa. Yanzu sun zama jihohi guda 19. Baya da za a iya ce abubuwan da ake yi yanzu zai daidai da abin da aka yi a da. Lokacin da muke da jiha guda daya. To amma alhamdulillah ni ina gani kamar mutane suna kokari, jama'a suna kokari. Kasan muna da zaman lafiya. Inda ma suke maganan garuda da menene ba Arewa bane. A kudancin Najeriya ne ake irin wannan maganganu. Arewa ba wanda yake so mu rabu, ba wanda yake so a raba Najeriya fiye da yadda muka yi state guda 19 nan. Alhamdulillah kowane state yana da wani abin da zai alfahari da shi. Kwanakin nan mai mala yana maganan daukar gaman guda 17 na yobin nan a kowane za a yi industry masana'anta ko masana'antu guda ɗaya-ɗaya kowane local government guda 17 na. Irin wannan abubuwan yana kawo gwamnati wa jama'a, yana kawo gwamnati kusa da jama'a. Jama'a suna jin daɗin abubuwan da ake. Irin abin da ba su ji daɗin shi ba za su yi kokari su canza. To haka ɗin yana ji yana da kyau a ci gaba da haka.
Kamar akwai alamun talauci ne da rashin ayyukan yi suka jawo abubuwa suka tabarbare har matasa suka lalace suka koma ɗaukar makamai suna faɗa.
Su maganar matasan nan ba komai ba ne. Muna da matasa da yawa ne wanda suka yi ilimi. Suna da ilimi yanzu ba su da aiki. To kuma aikin nan ba za a same shi dare ɗaya ba ko rana ɗaya ba, sai da hankali za a ci gaba da kaɗan-kaɗan za a zo yawanci mutane su samu aikin yi. Rashin samun aikin yi shi yake kawo matasa suna wasu abubuwan da bai kamata ba. Amma alhamdulillah suna yi da suna hakuri da abubuwan kuma wanda suka yi makaranta sai karuwa yake a kullum. To bayan da za a ce kowane da mutumin da ya yi karatu ya samu aikin gwamnati. Su kansu in sun gaba aikin gwamnati za su nemi hanyar da za su kula da kansu da iyalinsu. Saboda haka ni ban ga wani abin damuwa a cikin wannan ba.
A nan za mu duba matakan da majalisar sarakuna ta ɗauka a wajen wani taro da ta yi a Abuja kan haɗin kai da wanzar da salama.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamfansiya canfe-canfe da tsubbace-tsubbacen.
Wazirin Katsina Alhaji Sani Lugga shi ne sakataren majalisar.
Ainihi ai an kira wannan taro ne domin sarakunan Najeriya duka wato shugabanni na majalisun sarakuna ciamumi na council na jihohi 36 da kuma Abuja a tattauna matsalolin da ke faruwa a kasar nan musamman wanda ya shafi matasa